ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرسادوة اولا يمتينا لاربا شاديار نوات رمضان شكرا تدبو دادي فكو دا اربعين دبقي ما يهجر مزو صلى الله عليه وسلم دا قدين مزو مدينة da kuma yake yammaci na 5 ga watan 3 miladiya ta 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi Alhaji Musa Wali Allah ya ji kanshi ya mishi rahma mun ci gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na watan ramadan kuma wannan shine majalisin mu na 14 da idan yan uwa basu manta ba muna cikin tafsirin suratul isra a yammacin jiya muna cikin tafsirin aya ta 70 da ainihin wato tara wanda kuma daga kan ayar ne insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ba mu kai ga ƙara tafsirin ta baki daya ba lawa ta ku ga wata to an gyara mana kwanan wata huɗu ga watan 3 miladiya ta 2026 gabannin mu ci gaba da karatun ayoyin da zamu kwantara akwai tambaya wanda aka rubuta kamar haka bayan yayi addu'a da fatan alkhairi gani kaina da alaran ma da yake jan baki da kuma dukkanin ƴan uwa da suke sauraron karatun tafsirin da muke yake cewa ya karanta a cikin wani textbook lokacin yana junior secondary school cewa sallar isha lokacinta yana karewa ne a ƙarshen dare ma'ana ina fahimta tun daga bayan sallar magriba lokacin da shafaki ya ƙuya lokacin sallar isha yana kasancewa har zuwa ƙarshen dare lokacin da dare zai kare kenan yake da Allah yana son ƙarin bayani Allah ya saka da alkhairi da kun dan uwa da ya bada kuɗi sadaka naira 500 yace a sa asusun marayu yana buƙatar addu'a da shi da iyalansa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya kuma biya buƙata wannan tambaya kusan amsar ta inda an dan jinkirta karatun mu ne zai iya fitowa a ciki domin akwai abin da ya kamata a ce mun faɗa ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala a fil salati bi duluki shams ila ghasaqil layl wa qur'anil fajr inna qur'anal fajr kana mashkura lina sha'afa bun faɗa ba shine kawo hadisai da suke magana game da lokutan sallah da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda na bayyana a jiya da shekaran jiya cewa ayar malamai sun bayyana cewa tana bayanin lokutan sallah ne gaba daya. Allah madaukakin sarki ya ce aqimi salata li duluki shamsi kuma ka tsayar da sallah daga lokacin da rana ta take. Lokacin da rana ta take muka ce salloli guda biyu suna haɗuwa a wannan lokacin. Lokacin da rana ta take shine lokacin sallar azhar ko sannan la'asr ita ma tana haɗuwa ne da ƙarshen lokacin la'ayhun ainihin wato azhar domin manzo Allah yana yin sallar la'asr a lokacin da rana ta fasu fasi ina tunanin na faɗi wannan sannan faɗin Allah ta'ala ila ghasaqil layl shine zuwa ga lokacin da duhun dare ya lulluɓe muka ce anan ma salloli guda biyu suna haɗuwa sallar magriba tana shiga ne farkon dare lokacin da rana ta fadi ita kuma sallar isha tana shiga ne lokacin da duhun dare ya lulluɓe gari gaba daya kaga magruba da isha su ma sun haɗu a lokaci daya ita sallar asuba da take a gefe sai Allah ya ce wa qur'an al-fajr ma'ana da sallah ta al-fajr sai Allah ya ambaci ta suna al-qur'ani kamar yadda muke bayani saboda yawan karatun da ake yi a cikin ta da har muka bayyana cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana karanta ayoyi guda 80 zuwa 100 a kowace raka kisa Allah ya ambaci ta Qur'an al-Fajr saboda yadda ake yawan karatun al-Qur'ani a cikin ta hadisi ya tafi a cikin musannaf da Ibn Abi Shayba Allah ya kara mishi yadda daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace amma ni Jibril inda al-bayt marratayn Allah ya ce Jibril ya zo ya yi min limancin sallah har su biyu a masallacin Ka'aba. Masalla biya zuhra ila zalati shams. Allah ya ce Jibril ya zo ya jagorance ni sallar azhar a lokacin da rana ta take. Wa kanat bi qadri shiraki. Yace a lokacin inuwar mutum tana daidai kan takalmin sa. Ana lokacin sallar azhar idan rana ta take. Idan ka tsaya ka kalli inuwar ka za ka san kamar kana tashi ta kasanka shine abin da ake nufi ina fata ku fahimta yace wa salla bi al asr hina kana zillu kull shay'in mithlahu yace kuma manzon Allah Jibril alayhi salam yayi min jagoranci sallar da asar a lokacin da rana ta karkace a sararin samaniya har ya zama ne kowanne mutum tsayin inuwar sa yana daidai da tsayin sa idan ka kula lokacin da kake fitowa sallar da asar in ka tsaya a rana kamar yadda a jiya mun faɗi wannan zaka ga tsayin inuwar ka baka fika ba baka fita ba shine abin da manzon Allah yake nufi da hina kana yazillu kulli shay'in mithlahu lokacin da inuwar duk wani abu in ya tsaya kake jiji da shi wa salla bi al maghrib hina afṭara ṣā'im kaza Allah yake kuma ya jagorance ni sallar maghriba a daidai lokacin da mai azumi yake buɗe baki ma'ana lokacin da rana ta fara kenan yace wa salla bi al isha'a hina ghafa ash-shafaq kaza Allah yake cewa maza Allah yake cewa kuma jibrilu ya jagorance ni sallar isha a lokacin da shafaqi ya buya ash-shafaq kamar yadda muka ambata shine jajjajjajjan da yammaci take yi bayan faduwar rana wanda daga lokacin da wannan shafaqin ya kuya shine lokacin sallar isha kamar yadda annabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace jibrilu ya jagorance shi wannan sallah a daidai wannan lokacin din yace wa salla bi al fajr hina harrama at-ta'am wa ash-sharab ala as-sa'ili yace kuma ya jagorance ni sallar asuba a daidai lokacin da mai azumi abinci da abin sha yake haramta a gare shi ma'ana lokacin da al-fajr yake to kenan yace wa salla bi al-ghad al-ghad al-dhuhra hina kana zillu kulli shay'in mithlahu azalla yace wa she gari kuma jibril da ya dawo sai yayi min sallar azhar a daidai lokacin da inuwar kowanne abin halitta take daidai da shi ma'ana karshen lokacin azhar kenan shine farkon lokacin sallar da asar kin ba amma ta ba mun fada manzo Allah a farko yace jibril yayi masa sallar asar a daidai lokacin da mai inuwar kowanne abin halitta take daidai da shi sallar azhar kuma yayi ta a lokacin da inuwar ta take daidai kafafuwanka kaga a cikin anya a farkon lokaci a rana ta biyu ko ki aka yi ne a karshen lokaci bidiluci shi su kenan kaga a zahar da asar sun haɗa a lokaci daya lokacin da azhar take fita lokacin muftarin da asar shi kuma yake me yake shiga azza Allah yace salla bi al asr hina kana billu kulli shay'in mithlaihi yace kuma sai yayi min sallar la asr a lokacin da inuwar kowanne abu ta ta kusantar sa biyu daidai lokacin da rana za ta fadi kafin lokacin faduwar ranar yayi in ya rage da ɗan mintuna idan ka tsaya a wajen da yake fili ka auna tsakiyar inuwar ka zaka ga tsayin inuwar ya ninka kaso biyu haka ne ko ba haka bane wani ya je ya fada mana a waje in ka je zaka ga tsayin inuwar ka yayi tsayin kaso biyu manzo Allah ya ce to wannan shine karshen lokacin sallar asar wanda a washe gari jibril ya jagorance shi sallar rana ta farko yayi mata a yaushe lokacin da inuwar mutum ta daidai tsayin sa shine farkon lokacin asar karshen lokacin asar rana ta biyu kuma ya masa la'asar lokacin da inuwar kowanne abu take misalin sa ga mafuta biyu shine karshen lokacin la'asar yace cewa wa salla bi al maghriba hina asar as-sa'im yace ita kuma maghriba tana nan dai a lokacin ta yayi min jagorancin ta kamar jiya daidai lokacin da mai azumi yake buɗe baki ma'ana lokacin ta rana ta fadi wa salla bi al isha'a thulutha al-layl yace kuma ba Jibril yayi min jagorancin sallar isha a lokacin da dare ya raba kai a cikin kuke cikin uku ma'ana shine kamar a cikin da muka fada a jiya lokacin da dare ya rabu gida uku kamar misalin ƙarfi 12 12 da rabi zuwa 1 zuwa 2 da wani abu ina fata an fahimta yace wa salla bi al fajr fa asfara yace ya kuma yi min sallar asuba lokacin da gari yayi haske ma'ana ragowatu dare ya mi ya kare shi yasa a jiya muka ce manzo Allah yana fara sallar asuba ya ragowatu dare yana idarwa lokacin da mai in kai jifa zaka ga inda abin jifan naka ya fadi shine fa asma ma'ana haskiya bayyana a gari yace tumman tafata ilayya faqala yace bayan ya idar da sallar asuba sai jibril ya juyo yace da ni ya muhammad ya kai muhammad hadha alwaqtu wadannan lokutan da muka yi sallah tare da kai ajiya da wadanda muka yi sallah da kai a yau waqtun nabiyina qablaka sune lokutan da annabawan da suka karace ka suke yin sallah a ciki al waqtu ma baina hadain al waqtain jibril yace lokutan sallah yana tsakanin wadannan lokutan da ne masallah ajiya da kuma wadanda ne masallah kaga wannan hadisin ya nuna farkon lokacin kowace sallah da kuma me karshen lokacin kowace sallah haka akwai wani hadisin hawa yau imam muslim ya rawaito shi a ibn abi shayba a cikin musannaf nashi shi ma ya rawaito imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra shi ma ya rawaito shi daga ainihin wato a daga waqi' daga badr bin usman daga abi bakr bin abi musa ya ji daga bakin mahaifinsa ma'ana abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yarda أن سائلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة يتي وني يازو وجمع أيتي صلى الله عليه وآله وسلم يتنبيش يتي يا رسول الله تفتى من يوشيني لوكة قوة صلى فلم يرد عليه شيئا يتي أما من زن الله إباش أمصر وننتم بيتا صبا قال سيشي أبو موسى الأشعري يتيوا ثم امر بلالا فاقام سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يقوم بلال يي كيران صلاه هو يي اقامه حين انشق الفجر الوقت ان الفجر يفيتو فصلى سيمن زن الله يصلى الصلاه ثم امره فقام الصلاه سي قال امرت جبريل ان هو بلال الله يقرا مش يدا يي اقامه معنى ya abi musa al-ash'ari cewa wal qa'il yaqulu wanda ya rawaito hadisin yake cewa kad zalati ash-shams fa ana lokacin da manzon Allah ya fara ce da bilal yayi kiran sallah a lokacin rana ta tashi aw lam tazal ma'ana ko kuma lokacin ranar take takewa ina fata an fahimta dan ta take bayan shigar lokacin cikin mintuna nan kuma lokacin da take takewa ma'ana lokacin da mutarin zafin yake shiga yake cewa wa huwa kana a'lama minkum azza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sanin lokaci a cikin su kuma amaruhu aqama al-asra wash-shamsu murtafi'atu yace sai kuma ya umarce shi Bilal yayi kiran sallar la'asar a lokacin da rana ta yi sama sosai ana tarkace ta tafin mafaduwa wa amarahu faqama al-maghrib hina waqa'at ash-shams yace ya kuma umarce shi da iqama sallar maghrib ko ta sallar maghrib a lokacin da rana ta fadi thumma amarahu faqama al-isha'a hina suqut ash-shams yace sai kuma ya umarce shi da iqama ko kira sallar isha a lokacin da ranar da janta gaba ɗaya ya gama faduwa shafi ya kuya kenan kana sai yace thumma sallal al-fajr min al-ghad sai washe gari dan Allah ya sallaci sallar asuba wal qa'il yaqulu qad tala'at ash-shams da riwaya yace a lokacin da manzon Allah ya sallar isha ay asuba a rana ta biyu mutun zai iya cewa ma rana ta fito domin gari yayi haske da baki daya aw lam tatlu ko kuma a ce ba ta fito ba amma dai tana da fitowa wa huwa kana a'lamu minhu yace manzon Allah ya kowa sanin lokacin wa sallat dhuhra qariban min waqt al-asr bi khams yace a rana ta biyu kuma sai manzon Allah ya salla azhar nan da lokacin da ajiya yayi sallar da asar wa salla al-asr wal qa'il yaqulu qad hammarat ash-shams yace kuma sai yayi sallar isha al-asr a lokacin da mutum zai iya cewa rana ta yi ja ma'ana babu hasken ta babu zafi kamar za ta fadi kenan sai iya ja kawai take kallo yake cewa wal qa'il yake cewa salla al-maghrib qabla an yaziba ash-shafaq yace kuma sai yayi sallar maghrib bayan rana ta fadi shafi yana dabda uya salla al-isha'a thuluth al-layl al-awwal yace kuma sai yayi sallar isha'a kaso dare na farko thumma qala sai manzon Allah yace aina sa'ilu anil waqti ina wannan wanda je yake tambaya ta game da lokacin sallah ma baina hadain al-waqtain al-waqt zan Allah yace to sallar tana tsakanin waɗannan lokutan da muke sallah je a yau kisa a riwayar imam muslim alayhi rahmatullah lokacin da ya tambaya yace ya rasulullah ga ya min lokacin sallah Allah sai ya ce da shi ka zauna a yi sallah tare da mu na wani dan lokaci. Ana ranar da ya tambayar da washe garin da ya tambaya. Allah sai ya nuna masa practically a aikace ina fata an fahimta. Akwai hadisin Abu Huraira har wa yau Allah ya fara mishi yadda yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna lis-salati awwalan wa akhira. Hakika sallah tana da farkon lokaci kuma tana da ƙarshen lokaci. Wa inna awwala waqti adh-dhuhri hina tazulu ash-shams. Maza Allah ya ce farkon lokaci sallah azhar shine lokacin da rana ta take. Wa inna akhira waqtiha hina yadkhulu waqtu al-'asr. Allah ya ce ƙarshen lokaci azhar kuma shine lokacin da muqtar sallar al-'asr ya shiga. Wa inna awwala waqti al-'asr hina yadkhulu waqtu al-'asr. Maza Allah ya ce farkon lokacin al-'asr kuma shine dai yadda kuka sani lokacin da take shiga. Wa inna akhira waqtiha ƙarshen lokacin ta kuma hina tasfaru ash-shams shine lokacin da rana ta yi fadi, ma'ana zafin da hasken ya ragu ya zama na kai jajjajjajja alamun ta kuma faduwa. Wa inna awwala waqti al-maghrib maza Allah ya ce farkon lokacin maghriba kuma hina taghrubu ash-shams shine lokacin da rana take faduwa. Maza Allah ya ce wa inna akhira waqtiha hina tadhina yajibu al-ufq. Maza Allah ya ce ƙarshen lokacin ta kuma shine lokacin da al-ufq yake buya. Al-ufq da shine ash-shaqq da annabi faɗa wata riwaya. Maza Allah ya ce wa inna awwala waqti al-isha al-akhira sannan farkon lokacin sallar isha wanda kika ce ta ƙarshe a yini hina yajibu al-ufq. Maza Allah ya ce shine lokacin da wannan al-ufq wannan ash-shaqq jajjajjajjan na rana take bari bayan faduwarta lokacin da ya fada aka daina ganin sa. Maza Allah ya ce to shine farkon lokacin isha. Wa inna akhira waqtiha ƙarshen lokacin ta kuma hina yantaqifu al-laylu shine lokacin da dare ya raba. Wa inna awwala waqti al-fajr maza Allah ya ce farkon lokacin sallar asuba kuma hina taqlu'u al-fajr shine lokacin da al-fajr yake to. Wa inna akhira waqtiha ƙarshen lokacin ta kuma shine tatlu'u ash-shams maza Allah ya ce shine lokacin da rana ta ainihin wato taki. Ina fata an fahimta. In muka ɗauki waɗannan hadisai gabaki ɗaya muka tattara su za mu ga cewa sun bayyana mana lokacin kowace sallah, farkon lokacin kowace sallah da ƙarshen lokacin kowace sallah. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ci gaba da koyar da almajiransu. Kamar yadda Abu Dawud al-Bayhaqi alayhi rahmatullah ya rawaito a cikin sunan nasa daga Anas bin Malik Allah ya tsara mishi yadda daga ainihin wato kai Abu Sadaqa bawa ne na Anas bin Malik Allah ya tsara mishi yadda wanda yake da shi kare yake cewa sa'altu anasan an mawaqiti salat shi Abu Sadaqa yake cewa na tambayi Anas bin Malik Allah ya tsara mishi yadda game da lokacin sallah. Me yasa ya tambaya? Saboda ai baya nan lokacin da manzon Allah ya faɗa shi tabi'i ne ba sahabi bane ba. Da a ce sahabi ne ba lallai ya tambaya, kila ya san hadisin da manzon Allah ya bada labari. Ina fata an fahimta. Yace na tambayi Anas bin Malik Allah ya fara mishi yadda game da lokacin sallolin farilla. Fa qala sai yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli adh-dhuhr ila tazulu ash-shams. Yace manzon Allah ya kasance yana yin sallar azhar a lokacin da rana ta take. Wal asr ma baina salataykum hatayn yace ita kuma la asr tsakanin waɗannan sallolin da kuke da biyu ma'ana azhar da asr kenan. Wal maghrib hina taghibu ash-shams maghrib kuma yana yin ta lokacin da rana ta kai hin wato duya lokacin da ta fadi. Wal isha'a hina yaghibu ash-shafaq yace sallar isha kuma yana yin ta a lokacin da shafaq ya kuya. Was subh min tulu' al-fajr ila an yantasih as-sabaq yace ita kuma sallar asuba yana yin ta daga lokacin da ainihin wato al-fajr yake to har zuwa lokacin da rana ko kuma gari ido ya bude, ma'ana duhu ya tafi haske ya bayyana. Haka sahabbai suka ci gaba da kwarwa. Shi yasa al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yace haka aka dinga yi zamani bayan zamani. Lokacin sallar baya canzawa daga yadda manzon Allah ya koyar da sahabbansa har zuwa zamanin da Imam Shafi'i yake muka ce har zuwa wannan zamani. Ina fata an fahimta. Wannan shine amsar tambayar da ɗan uwa ya rubuto wanda kuma dama yana daga cikin karatunmu ba mu karasa shi ba na jiya. Allah ta'ala ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. A'udhu
billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
وبنجي تبارك وتعالى يجي ومن الليل kuma a cikin dare wani yanki na dare fatahajjadi nafilatan lak ka tashi kai sallah wanda zaka zama kari na falala da daraja a gare ka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda haka sai ya sa ubangijinka ya tayar da kai a matsayi wanda yake mai girma matsayi wanda yake abin godewa imam abu ja'far ibn jarir al-tabari alayhi rahmatullah ƙarƙashin wannan aya bayan ya yi bayani sai yake cewa qala aktharu ahli at-ta'wil mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa zalika huwa al-maqamu alladhi yaqumuhu sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamati lishaqa'a wannan maqaman mahmuda din da Allah yace hasa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda yace mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa shine matsayin da Allah ta'ala zai ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na ceto a ranar tashin alkiyama linnasi wanda zai ceci mutane li yuriyakum rabbukum min azimi ma hum fihi min shiddati dhalika al-yawm dan Allah ya hutar da su sananin azabar da suke sha a wannan rana dan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai je ainihin wato ya ceci mutane a wajen Allah bayan mutane sun je wajen annabawa daya bayan daya suna neman ceto kowane annabi aka je wajen sa sai ya ce ba zai iya ba har sai an fike ga farin zakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka je shi kuma zai tabbatar da cewa ne wannan damar ta sake shi kadai yake da wannan ikon in ba shi ba ba wanda zai iya tsara Allah a wannan lokacin saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi fushi irin fushin da bai kai ba ta kai ta kawo Allah ba zai saurari kowa ba kamar yadda hadisi masu tarin yawa suka tabbata hadisi ya tabbata daga Husayfa ibn al-Yamal Allah ya fara mishi yadda kare yake cewa yujma'u an-nasu fi sa'idin wahidin Allah tabaraka wa ta'ala zai kafe mutane a fili guda daya yusmi'ukum ad-da'i wa yanqidhukum al-basar me kira da kiraye su ya su jikiran da za a yi musu a wannan rana sannan ganin kowa zai kafe ma'ana kowa zai kasance yana tsare ido cikin tsoro da firgici da tashin hankali yana tunanin musiba tana iya karuwa yana tunanin azaba na iya zuwa ta kowane bangare ba tare da ya aura ba ya auna ba kufatan hura za su kasance ainihin wato kowannen su tsirara mazajen su za a dawo musu da lobar su wadda aka cire a lokacin da aka yi musu shayi kama kuliku kamar yadda aka halice su a farko iyaman yace za su tsaya a tsaye la takallamu nafsun illa bi izni a wannan ranar babu wani wanda ya isa yayi magana face da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yunada ya muhammad za a kira ya annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce shi ya muhammad sai ya kudu sai ya ce labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadaika wa sharru laysa ladayka wa sharru laysa ilayka wal mahdi man hadayta wa 'abduka bayna yadayka wa jita wa bi ilayka لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك تبارك وتعالى سبحانك رب البيت إلى خطأ أو فهمت حيواني ينظر في سلامنا ونكراري نينا مسمن لمن ذل الله صلى الله عليه وسلم زي وعلا أو النرانا وأن الحديث أنه ضيفة ينانوني أكنشي وعلا تعالى تنسى شي زي كراء النبي أو النرانا لا ينقل فشي لقوة أن تكلم قوة أن تفرار قوة za a ɗauki tsawon shekara 50,500 yawman kana min ɗarhu 50,000 sana za a yi tsawa shekara 500,000 da kake ganin 500,000 ko kwana 500,000 aka ce ka san ba wasa ba ne ba amma a wannan ranar sai an yi tsawa ta tsawon shekara 500,000 kuma shekara 500,000 ɗin mini ke ne da yawan Allah ya ce rana ɗaya kana mai tsaruhu 50 alfasala in zaka kwatanta wannan yinin da rayuwar duniya kamar kai shekara 1500 ne a duniya wannan yinin guda daya bayan an yi wannan tsawon shekarun Allah ta'ala zai kalli bayi sai ya tambaye su limanil mulkul yau waye mai mulki a yau ba ya taba ka da amsa Allah ya san kawo mallan alƙali zariya da alƙairi yace in Allah ya ce limanil mulkul yau ba wanda ya isa magana tunubu shiru za ka yi kowane gwamna shiru zai yi ya dinka kamo sunayen waɗannan tsagutan yana cewa shiru za su yi yayi gudana mai zafi wata kasa aka rufe tasirin nasa gaba ɗaya aka yi janye ta fosil ai to ai dole a cikin shi ya saba gwamnatin musulmi musulmi aka san zuciya ina fata an fahimta wanda ya janye din sai ka hujja da zai ga yawa Allah wala sai wa Allah bayani saboda tana da ra'ayin su sun yi ba daidai ba an taba su ka ce ka dakatar da wanda ya taba su din saboda sun gaba shafaffu da mai su zalunci bayan Allah su kauye hakkin bayan Allah kuma a ce za a yi magana a kansu ba wannan zalunci ne Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yau waye mai mulki a yau kowa zai tsara shi malamai suka ce sai an ƙara wata shekara 500 ɗin sai Allah ta'ala da kansa ya ba kansa amsa ya ce lillahi wahidul qahhar yau mulki ga Allah yake alwahidu kade kwaya ɗaya wanda bai da na biyu alqahhar wanda yake mabuwayi wanda ya buwayi kowa to Huzaifa ya ce a wannan lokacin Allah ta'ala zai kira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya muhammad ya kai muhammad sai annabi ya ce labbaika wa sa'adai ma'ana amsawa gare ka tare da ni kauya wal khairu fi yadai alkhairi yana hannunka wal sharru laysa ilai babu sharrin da yake zuwa daga gare ka wal mahdiyyu an tabita shiryayye shine wanda ka shiryar da shi wa abduka baina yadaika da bawai a gabanka wajika daga gare ka wa ilaika zuwa gare ka la manja babu matsira wala malja babu maguja minka daga gare ka illa ilaika kace gare ka tabaraka wa ta'alaita albarkaka ta yawaita sannan kai madaukaki ne subhanaka sarkiya ta wata gare ka rabbul baiti ubangijin tashin ka'aba sai Huzaifa yace a hadha al-maqamul mahmud yace to wannan shine maqamul mahmud ba a kira annabi Adam ba ba a kira annabi Nuhu ba ba a kira Ibrahim da aka ce wasallallahu Ibrahim khalila ba ba a kira Musa da aka ce wa sallallahu Musa taklima ba ba a kira Isa ba da aka ce wa nafakatihi min ruhi sai aka ce ya Muhammad dan ka fahimci cewa Muhammadin nan ya sha kaukuwa ka fahimci cewa Muhammadin nan ya fitowa ka fahimci cewa Muhammadin da daraja sa ba ɗaya take zuwa annabawa ba daka Huzaifa yace wannan shine matsayin da Allah yace zai bashi alladhi zakarahu Allahu azza wa jal wanda Allah madaukakin sarki ya ambata Abdullahi bin Abbas Allah ya kara mishi yadda shi ma yace hadha al-maqamul mahmud maqamu shafa'a shi wannan maqamul mahmud da Allah yace zai ba annabi shine matsayin ceto haka Ibn Jarir ibn Abi Nafi' ya fassara haka Imam Mujahid bin Jabr da Al-Hasan al-Basri Allah ya musu rahama da hadisi suka fassara Imam Qatada ibn Da'ama As-Sajusi alayhi rahmatullah Al-Mazhar Abdullah al-Abbas yace cewa maqaman mahmuda da Allah ta'ala yace zai ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an ba wai a cikin ne maqaman mahmuda din ba yace wasu abubuwa ne suke haduwa su zama maqaman mahmuda menene waɗannan abubuwa yace huwa awwalu man tanshaqqa an tuqar Muhammad din nan shine mutun na farko da kasa za ta bude masa ya fara fitowa kafin kowa ya fito daga abuta ba ko wa awwalu shafi'in shine mutun na farko wanda za a fara ceta wa kana ahlul ilmi yarawu annahu al-maqam al-mahmud alladhi qalahu Allah ta'ala yace waɗannan matsayar sune waɗanda malamai suke ganin Allah ya ce a sa an yi fata karbuka maqaman mahmuda ana lokacin da za a yi busa a cikin abu kowa zai mutu waɗanda suka mutu dama sun mutu suna kwanta a ƙasa waɗanda ba su mutu ba in aka yi busa za su mutu wani fika fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah Allah ya ce yayin da muka yi busa a cikin kaho dukkan wani abin halitta da ke sama da wanda yake ƙasa za su faɗi su mutu face wanda Allah ya ga dama Allah ya ce summa nufika fihi ukhra sannan mu fara yin wata busakar wani biyu fa idza hum qiyamun yanzurun a lokacin tizzas ta ce suna zara ido suna kalle kalle to lokacin da aka yi busakar biyu wato kowa ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka kafin ka farka buke kowa ya miƙe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim yake cewa ni ne mutum na farko da kasa za ta fara tsagewa na fito yayin da aka busa a cikin kaho bayan na fito sai na ga annabi Musa a tsaye ya dafa wata jirka ta alharshi Allah ya ce ban sani ba na riga shi fitowa ko ya riga ni fitowa bai malamai suka ce a nan tawadu'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga annabi Musa fitowa amma bayan ya riga shi fitowa ya akai annabi Musa ya riga shi zuwa wajen al'arshi shine fadin Allah wa rafa'nahu makanan aliyya to wannan makanan aliyya din da aka ce dama manzo Allah ya gaya mana ga in ke gashi lokacin miraji ya ka lokacin da aka yi kusa a cikin kaho ai annabi Isa dama yana wajen a wajen annabi Isa zai fadi ya mutu an yi busa ta biyu manzo Allah ya fito annabi Isa dama yana wajen a lokacin shi kuma zai tashi manzo Allah sai ya gashi a wannan wajen ina fata hau fahimta da ta yake waɗannan abubuwan su suke haɗuwa su ba da ainihin wato maqaman mahmuda to sai Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ali sai ainihin wato ka ibnu kathir Allah ya mishi rahama yake cewa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tasliman tashrifat yawm al-qiyamah yaji ibn kathir yace manzon Allah yana da wani matsayi da wani girma a ranar tashin alkiyama wanda yake na musamman la yushrikuhu fiha ahad yace babu wanda zai tarayya da manzon Allah a cikin waɗannan matsayin da girma shi kadai yake da shi wa tashrifatun la tusla yusawihi fiha ahad yace girman da Allah zai bashi babu wanda Allah zai fi irin wannan girma din fa huwa waɗannan matsayin da girma su ne huwa awwalu man tashaqqa anhu al-ardh shine mutum na farko wanda za a tayar da shi bayan an fita ko shine mutum na farko da kasa za ta fito kamar yadda aka da ya fara ibn kathir yace wa yuba asu rakiban ila al-mahshari kowa inna ce kowa ina nufin kowa har annabawa har manzanni har waliyai har salihan bayi za su taka da kafafuwan su ne su je filin mahshar inda za a yi alkiyama ibn kathir yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a din hawa za a kawo masa ya hawo ta fahimta a din hawa za a kawo masa yace wa yub'athu ilayhi wa yub'athu ratiban ila al-mahshar za a tayar da shi ya je filin alkiyama yana kan a din hawa وَلَهُ النُّوَاءُ الَّذِي آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ yace kuma yana da wata tuta annabi Adamu da duk wanda yake kafa ta da ƴaƴansa yana ƙarƙashin wannan tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za Allah zai wuce gaba kan abin hawan sa da tutar sa a hannu mutane gaba ɗaya da aljanu suna bayan sa wata falala ta al'ummar sa yana gaba al'ummar suna bin sa a bayan sa na rabuwar annabawa da al'ummar su duk saban nan namu da ƙetare iyakan nan tamu da farnan nan tamu sa annabi Adamu sa annabi Nuhu suna bayan mu yanzu ko wannan ba zai samu godewa Allah ne maka sa'a ba ko wannan matsayin da Allah ya ba mu wanda in za a hada ayyukan mu na duniya gabaki ɗayan mu na farkon mu da na ƙarshen mu ba zai kai fananar ayyukan waɗannan bayan Allah ba a ce suna bayan mu ranar alkiyama kamar kan Allah ya ce nahnu al-akharun awwaluna yawm al-qiyama muni al-umma na karshe kuma muni na farko ranar al-qiyama sallallahu alaihi wa sallam duk wannan fa albarka sace ba dai shi din ba falla da ba ma san inda nake ba wallahi ba dan albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba da falalar annabi sallallahu alaihi wa sallam da arzikin annabi sallallahu alaihi wa sallama da za mu kira na alkiyama kuma watakila sai an dauke faraguran gunduma gunduman garwashin itatuwan wuta kafin a zakulo mu amma duk sai ne ke cewa sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ƙara salati da tsira da aminci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir yace wa lahu al-hawd alladhi laysa fil mawqif akthar waridan minhu. Kuma manzon Allah yana da wani kifi, wani kogi wanda babu wani wajen tsayawa na wani kifi da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine wanda Allah yace inna a'tainaka al-kautsar. Hakika mun baka kifi ko kautsara. Wanda Allah yace kifi ne wanda Allah ta'ala zai bani ranar tashin kiyama. Da kofuna a cikin sa, adadin kofunan adadin taurarin sama. Ba san adadin taurarin sama. Ba wanda ya sani. Za ka ba za ka zo kana jira na shana baka kashe ba. Kowa sai ya samu kofin sa. Wanda Allah yace kifi ne wanda babu wani ruwa da ya fi shi daɗi. Kin tasha wannan ruwan har abadan abadi da ba za ka ƙara jin kishirwa ba. An gama da kishirwa. Sai manzo Allah yana da wannan tafsiri. Yace wa lahu shafa'atu al-uzma inda Allah li ya'ti li fasl al-qada'i bayna al-khalaiq. Yace kuma yana da wani ceto mafi girma da zai yi wa Allah gabayi a saurare su a yi musu hisabi. Allah zai saurara bayi balle yi musu hisabi. Sai manzo Allah ya je ya neman mana alfarma. Sai kuma Allah ya fuskace mu a yi hisabi. وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى yace wannan ceton zai faru ne bayan mutane sun nemi annabi Adamu da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da Musa da Isa su cece su a wajen Allah fa kullun yaqulu lastu laha amma kowa aka je wajen sa sai ya ce ina ban isa ba ni da wannan dama annabi Adamu in an je zai ce ba zai iya ba ke isa ba ko wajen Nuhu shine manzo na farko a je wajen annabi Nuhu yace ba zai iya ba sai an gaba tana da annabawa gaba daya kowa yace ba zai iya zuwa wajen Allah ba karshe sai a ce mu tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ai da ma Allah ya masa alƙawari wala taqulu rabbuka tarfa sannu ubangijin ka zai baka ce to sai ka ce ya isa yace ayatuna ila muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu ana laha ana laha yace haddi aje wajen manzon Allah sai yace ni nake da wannan taman nawa ne wa min dalika annahu yushaffa fi aqwamil qad umira bihim ila an-nar yace yana daga cikin maqamul mahmuda da Allah zai ba manzon Allah shine yadda Allah zai ba shi ce tan wasu mutane wadanda an riga an gama hisabi sun tabbatar da cewa ɗan mutane munanan ayyukan sirrin jayi kyawawa azan Allah zai dan sa'ayari guda an kafa su kamar awaki azan Allah yace ya ubangiji waɗannan fa al'umma ta ne ya za a yi musu haka Allah yace ai laifukan su ya fi kyawawa ayyukan su ka azan Allah yace ya ubangiji ka bani cetar su kai musu afuwa mana Allah yace na ba ka gabatar su fa aljanna kada mu manta duk kafin a zo wannan hisabin a ce tuwancan a ce tuwancan a ce tuwancan akwai mutum 70 waɗanda su fa ba ma za a duba kwayoyin su ba ba ruwan Allah sun yi mai kyau sun yi mara kyau kawai ɗan aljanna ne automatic ticket hadisi ko kasha Allah ya tsara mishi yadda hadisi ko manzo Allah ya ce gidan wata babban sa ya ci abinci ya kwanta ya bacci yana cikin baccin manzo Allah sai ya farka yana dariya da ya farka yana dariya sai take tambaya me ya faru ya rasulullah Manzo Allah yace mafarki ne da abubuwa guda biyu mafarki na biyu Allah ya tashi wata rindina daga cikin mu'mine sun je sun yi wata gagaruman nasara ta yaki yace ya rasulullah tarukan mu Allah ya sa ina cikin wannan tawagar manzo Allah yace ina ci yace na biyu Allah ya nuna min cewa a cikin al'umma ta da akwai mutum ɗaya har mutum 70 a 70 ba fa da mutum 70 ba ba 100 ba 70 yadkhuluna aljannata min ghairi hisabin wala azab za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba kawai suna zuwa automatically za a ci kuce 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 Allah ka samu a ciki a lokacin manzon Allah yana fake akwai wani sahabi ana kira su kasha bin mifsan yace ya rasulullah ud'u allah an yaj'alani minhu ya manzon Allah ko kuma Allah ya sani a cikin wannan 70 din mana sai manzo Allah ya ce an tabe kun kana ciki an haka wani ya fara da ce ya rasulullahi ni ma ne ce sai ka ga na ukasha ukasha ya rinka amma har da kashi kimini akan wannan fadan aljanna bane ba kawai dai wannan wata falala ce ta musamman wanda ba lalle shi falalarsa ta kai shi kuma ukatin alfama ake masa san ba maza Allah ba yake alfama aljanna wallahi babu ba wanda yake alfama aljanna sai manzon Allah duk wanda zai ce ma a duniya yayi ma alfama aljanna wannan alfama wuce ma wannan alfama wuce ma ba ta aljanna ba manzon Allah dai kadai yake alfama aljanna ba wata rana manzon Allah yana cikin lambu ba a Madina cikin gonar Abi Talha al-Ansari gonar da ake kira Tabiruha tana nan yanzu a masallacin Quba ta zama haraban masallaci amma rijiya tana nan an kewaye ta da bakin fayil an yi rubutu an gaya maka ga abin da ake a wajen manzon Allah yana zuwa gonar ya zauna ya huta ya sha ruwa akwai wata rijiya mai daɗi a ciki wata rana manzon Allah ya shiga gonar ya sha inuwa ya huta sai ya zauna a rijiya kamar ka hau saman rijiya ka zura kafafuwanka a ciki an gane ba wani sahabi yana waje yana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wannan ainihin wato sahabin yana tsaye sai sayyidina Abubakar ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zuwa sai sahabin nan ya ce ala rasulika da ka ta yau gadin manzon Allah nake ba wanda zai shiga cikin nemo masa izini sai ya je ya ce ya rasulullahi amma ba sai fitar Abubakar yana baki sai manzon Allah ya ce azillahu yi mai izini ya shigo wa bashirhu fil janna kuma ka ce an bashi aljanna ya zo ya gaya masa ya ce manzon Allah ya ce ka shiga kuma an baka aljanna zuwa kan siga Umar ya ce kai ma da kada ya je ya ce ya rasulullahi Umar fil bab manzon Allah ya ce azillahu wa bashirhu fil janna ce ne ya shigo shi ma ka ce an baka aljanna zuwa kan siga Usman yana zuwa aka ce dakata Usman fil bab manzo Allah yace azillahu wa bashirhu bil jannati ala qalbin tusibu kace bai ya shigo kuma kace mun baka aljanna saboda wani bala'i da zai fita shi shine kace shi da wannan rijima ce ake kai lokacin sai Allah Usman ha kace shi kaga aljanna manzo Allah yana bada ita lokacin da aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqu aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bi qawli tajharu ma dhikri ibadu an tabata amalukum wa asma tasahun akwai wani sahabi ya sunan sa ba sa sunan sa hazuna Allahu wa ni'mal wakil kana son ka magana kana jin tsoro sunan sahabin muke tambaya Abu Ayyub al-Ansari bane barakallahu fik shi bane barakallahu fik dan bana za mu ci gaba da karatu ai ba kana ni bane ba ka karatu ne Allah ya ce muku sunan shi Thabit bin Qais bin Shammas Arifi wata shekara zaka baya Thabit bin Qais bin Shammas Thabit ya kasance irin mutanen nan ne masu babban murya ka fahimta akwai wanda zaka ga yadda yake so ya magana a hankali sai ka ji muryar sa gangan gangan kuna da wani angon mu irin wannan murya ce da shi muke ce ba san garbi to shi yake zai magana a hankali sai ka daga gashi kuma Allah ya ce kar ku taga murya a cikin annabi kamar yadda kuke yi wa juran in kun yi haka aikin ku zai lalace ba ku sani ba sai dai gida ya kulle kansa a daki yadda kuka yana tsammani kamar ayat tana magana a kan ne kuma muryar sa tana yin sama da ta annabi fiye da kowa yana tsammanin aikin sa ya lalace manzo Allah kuma yana kula da motsin sahabbai in yau gobe Jibril bai kawo ne ba sai tambaya ina wani kana bi manzo Allah bai gaci me yace wa ina ka da kai Qais ne kace Rasulullahi yau kwana uku yana jira ya kulle kansa a daki ba ci ba ta sai kuka manzo Allah yace subhanallahi me ya faru kace yana tsammanin aya ta sauka a kansa Allah ya yi fushi da shi ayyukan sun baci manzo Allah ya dariya yace ai ba da shi ake ba yace ku je ku kira min shi kafin ya zo ku ce ba da shi ake ba kuma ku ce mun bashi aljanna manzo Allah ne kawai yake wannan saboda aljanna ta suke shi yasa yace kullum ummati ya rufu nan jannati da mata ba ummata za ta shiga aljanna sai dai wanda baya so sa bas ku ce wa man ya abaya rasulullah ku zuwa yake baya san aljanna ya manzon Allah ko nan da akwai wanda baya so kowa yana so sabbe su ce waye baya so manzon Allah ya ce man adhani da khalal janna wanda yayi min da'a zai shiga aljanna wa man afani kada aba wanda kuma ya safa mun manzon Allah ya ce shi yake da haka manzon Allah ka kai zaka bi wallahi ka shiga aljanna ba wani shehu ba ba wani waliyi ba kowan shehu da wani waliyi da ka sani yana rawa ne da zuwar annabi in an yi magana zai ce shi sharifi ne jika annabi kuyi masa da'a in kun yi masa kamar kun yi wa kakansa ne mu kuma sai muka ce ga shi wato wannan mun hango kakan kakan za mu gobe ba mu bishi ba sai abin kashin hankali amma sai a ce ba kwa san waliyai ba kwa san shehu yayi ba kwa san jikokin manzon Allah dan mutare ku wa 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 in dai waɗannan jikokin ne mun ki ba so su jikan da zai ma fashin kimani duk ba irin su ne suke cewa ambaci sunan sa ambaci Allah ba ko ba ta faɗa aya ko yau kuma na miki jini kasan in zaka faɗi darajar annabi dole sai ka rushe wasu in dai zaka faɗi kalalolin sa da karajojin sa to sai ka rushe ɗan bobi da ɗan jabu shi yasa Allah ya saka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Al-Khairi ya tashi cikin hukunci mana ya rubuta mana littafin Al-Furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan yazo ya rubuta Al-Furqan baina al-haqq wal butlan dan an nuna ma suwaye waliyan Allah suwaye waliyan ƙarya na shaytan waliyan gaskiya sune irin su Sayyidina na Umar wannan yana daga cikin karama Sayyidina Umar lokacin khalifancin sa an tafi wani yaki aka tinkara da sahabbai aka tinka kashe sahabbai aka dinke musu rauni Sayyidina Umar yana zaune Allah yana nuna masa abin da ke faruwa a yaki idan sa arfa kawai gani aka Sayyidina Umar yana gumi sai aka ji yana ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya ku wanda runduna kuyi gefen dutse ya ku wanda shoko kuyi gefen dutse kawai sahabban da suke wannan yakin sai suka ji wannan maganar ana cewa kuyi gefen dutse kuyi gefen dutse kun da suka koma gefen dutsen ba kara kashe kullucin ɗaya ba sai bayan an yi nasara a yakin an dawo ana bada labarin abin da yake faruwa suke bada labari lokaci kaza da tsanani ya tsananta kawai sai muka ji ana mi gefen dutse mi gefen dutse sai sahabbai suka tuna lokacin da Umar yake cewa ai gefen dutse ai gefen dutse yana zaune idan sa arfa har wasu suna tsammanin mafarki yake me wannan karama ce haka abin karama ba babu ba ashabul kahfi surar da zamu shiga in mun gama wannan insha Allah suratul kahf wasu waliyan Allah matasa su bakwai waɗanda suka yi bacci da tsawon shekara dawa wanda suka fi kafin talata mi asin sinina wazzadu tis'a shekara dawa talata mi a shekara ɗari uku ko da kwana tamanin talata mi asin shekara ɗari uku da takwas da wata tara suna bacci ba mutuwa suka ba bacci suka yi wani kuma ce to kasa in aka sa mutum kana uku ne ta fara kama jikinsa ya ga waɗannan a farkon shekara 380 amma jikinsu bai kama ƙasa ba dan Allah ya ce wa nuqallibuhum bi'al yamini wa ratashima mutum da jiki ya su in suka dade a dama sai mu dawo da su in suka dade a hagu mu dawo da su dama dai in an ba su kasa za ka kama jikinsa inda dama ai jikin na kalimin haka na kunakun wa fi hanu idukum wa min hanu idukum tare su ku ne ina fata an fahimta dawo karatu yake cewa wa min dalika annahu yushaffa fi aqwamin qad umira bihim ila an-nar na daga cikin cefan da manzon Allah ya yi akwai waɗansu waɗanda aka umarce su da shiga wuta sai ya nemi kirtan su sai yurduna anha ya ai musu afwa a dawo da su wa huwa awwalul anbiya'i yuqda baina ummatihi shine annabin da za a fara yi wa al'umma hisabi yake so ruwa mu zuwa mu ne na ƙarshe amma mu ne farkon yin isladi wa awwalukum ijazatan ala sirati rabbihi kuma shine wanda zai fara wuce sirati da al'ummarsa wanda Allah zai fara hawa lafiya ce ku biyo ni mu wuce kamar kifta wasu daga izinin Allah wa huwa awwalu shafi'in fil janna shine farkon wanda za a ce fara aljanna kun san aljannan ma ce to ne dan an yi hisabi ka tsira ai baka isa ka shiga aljanna ba sai an ce ka shiga hatta shi kansa manzon Allah in ya je tsayawa ce sai Allah ya ce masa shiga shi Allah ne da kansa zai ce fice ce shiga manzon Allah bayan an ba shi izini ya shiga din sai shiga sai ya dawo yace ya rabbi ummati al'umma ta ya ubangiji Allah ya ce to ku shiga sai su sayyidina Abubakar ya shiga sayyidina Umar ya go wa sahabbai su shiga sai tabi'ai sai salaf sai mu biyo bayan su da izinin Allah be kana bayana ai wai ga daga ranar shiga ne amma Allah ne kadai ya san me nake yi competition ne ni dai na tabbata da izinin Allah nan duk kuna bayana kuma ba ni mai shugaba nan ba eh to ai karara da su sai na shi Allah sai ba ni tufafin ai mention this thing wa istabara ai sai an shiga amma duk karara za ta tashi to Allah Allah ne kana ce kuce ya rasulullah idan aka ci karara baka ganin wasu za su kalli wasu Allah ya ce kowa musiba da yake ciki ta ishe shi kowa musiba da yake ciki ta ishe shi kuma magana wannan ya kalli wata wacce ta kalli wannan to a kan duka hadir malam ka duba yadda ake tawafi cikin turmutsu gaba da bayan ka mata ne baka sani ba kana cike su sai ka gama kila kana kokarin ya ci cewa ka fita ka kare a sha tsakiya ba ka kace a duniya ma fake da ya ga alkiyama wata duniyar ce gaba daya ba mutane miliyoyi ba wannan sai zai tabbatar maka Allah Allah ne wannan ya tabbata a cikin sahihi muslim akwai wani hadisi har wa yau wanda za mu kawo shi a takaice shi ma kafin kuma mu kawo hadisan da suke bayyana maqaman da ya kai مسلم يروي تو حديث ما صلى الله عليه وسلم يعني سواء ان المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنه الا بشفاعته دكم مسلمي مؤمني بذا سو شفاعه الجنه بكده تشيتون النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو اول داخل اليها شيني وندي فار شفاعه الجنه سا وامته قبل امم كلها سنن الامه ستبيو بايا كفو رغوا الامتين ويشفق في رفع درجات اقوام لا تبلغها اعمالهم الله كما زي نيمو وني تشيتون نا دوكك درجه ودانسو ا الجنه ازوا درجه دا ايكن سو بي كاي سو تا وان درجه كان ايكن كا ا دنيا وان الله زي حاجه فكمكو زا ا باك غدا ني بس غنغالو ام فهمتا فز الله ان ينا زاغيا واسيه غا ودانسو غداجن كانانا 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 kuma sai ga al'ummar sai a cike ce ya ubangiji wannan ke musu kada sai Allah ya kara daukaka musu darajar gida a ba su gidaje ai ai austere austere an fahimta to sai kai mamaki wani gida ne karami wanda har za a kalle shi a ce yayi kadan a kara wa bawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi shafa'a wata kila ina ga yana karatun mu za mu karanta shi manzo Allah yace mutun na karshen fitowa daga wuta karshen shiga aljanna in ya fito daga wuta an rufe wuta kenan ba wanda zai karanta daga cikin sa in ya shiga aljanna an rufe ta kenan ba wanda zai karanta shiga aljanna shine talaka fita aljanna wanda zai rufe kowa shiga aljanna hadisin yana nan a muslim ya fi kowa da cewa a wuta Allah ta'ala zai fito da shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa da dauki shekaru a irin wannan yanayin ya fi kowa da dewa zaka samu mutunin sa ya canza bai san wani abu karin ciki ba ya manta shi bai san wani abu jin dadi ba ya manta shi idan manzon Allah ya gaya mana Allah zai kawo wanda yafi kowa jin dadi a duniya, wanda yafi kowa jin dadi a wasu tsoman lifin kawai a tsoma shi a wuta a daga. Allah zai tambaye shi ya san jin dadi, ya ce mai jin dadi? Wani tun da nika a siya azaba da musulma da bala'i na sani kuma wani jin dadi ba a ɗauko wanda ya fi kowa shan ƙasar wahala da talauci a duniya a tsoma shi a aljanna ɗan sanyin ya ɗaggige shi a zaro shi a ce yaya nasabin gina duniya ya wahalar duniya da ƙunci da bala'i da sai mai wannan sani ba ta ci ba ta fi nasabin ciki a kalice ne. To wannan fasin cikin da damuwa Allah ba zai bar shi ya shiga aljanna da shi ba sai an kawo masa da shi. Allah ya ce lokacin da Allah ya fito da shi daga wuta, Allah zai ce maka san zai ce mai tafi aljanna. Yana zuwa za a buɗe masa gari, yana shiga sai ya ga ba gida kuma kawai fili ne fitar, sai ya dawo wajen Allah ya ce ya Ubangiji ban komai ba. Allah ya ƙara ce masa tafi aljanna, ya ƙara ganin fili, ya ƙara dawowa, sai an yi haka sau uku. A nan da Allah in ya ce bai tafi aljanna, yana juyawa sai ga wani tsakkiyar gida, manzo Allah ya ce girman gidan ya fi duniya da abin da ke cikin sa. Wannan fa karshen fitowa da wani aka ba, ina gani da sai wanda kuma ma kan tabbacin ta muke yi. Allah 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 ka tsaya mana ka ba mu aljanna. Allah ba dan kanin mu ba, ba dan aikin mu ba. Allah mun san aikin mu da halayyar mu kake mu ba Allah. Allah ka tausaya mana. Allah ka kai mu da rahamarka. Amma wallahi 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 Allah ya san ila sabbin Allah. Allah ya ila sabbin وهو صاحب الوسيلة التي هي أنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.